الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 17 ga watan Shawwal shekara ta 1438 da 38 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 11 ga watan 7 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu tahawiyya na Ash-Shaykhul Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
malam kamar liman ne yana sallah sai ya sallake aya guda ko aya biyu cikin fatiha sai ba yi da sallah ne sai ake yi da ya muna kun da ta kuma ne kamar
wai mai sallah ne ya sallake aya daya zuwa biyu bayan ya gama sallah ya tuna ko kuma aka tunatar da shi me yake kansa babu komai a kan shi sallah kuma ingantacciya ce bayar kan uwa wai hukuncin shafa fuska bayan addu'a kwarai akwai hadisi wanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idza sa'altumullaha fas'aluhu bi butuni akhfikum wa la tas'aluhu bi zuhuriha ثم لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم واتو الروايتو لكم نزال الله صلى الله عليه وسلم كي تشيوا انزا كروكي وبنجيجون كروكي شده چكين تابو كان هنو كدا كروكي وبنجيجون كدا بيبان هنو سنين كونغا ما ادوار كروكو اجي هنو انسي كنشا بيبسكوكيون to amma wannan hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne bai yi kamar yanda al-Hafiz al-Munawi a cikin littafin Safaidul Qadir sharhi ne na al-Jami' al-Saghir shi kansa cewa yayi mamakin da al-Imam Suyuti ya kyautata danganan hadisin tare da cewa a cikin sanadin hadisin akwai marwaita waɗanda suke majahil kwata-kwata ba a san da su ba don haka a takaice wannan hadisi hadisi ne bai yi ƙarin bayani akan wannan mas'ala sai a koma cikin littafin da ake kiransa da suna Irwaul Ghalib na Ash-Shaykh Nasir Al-Albani Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala tare da cewa daga hannu a wajen addu'a hadisi ne mutawatir sama da sahabi 100 suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga hannuwansa idan yana addu'a an gane ko, amma shafawa a fuska wannan kwata-kwata mai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, don haka hadisin dha'ifi ne, baya halatta kafa hujja da shi. Don haka a taƙaice, shi daga hannun sababi ne daga cikin sabubba na samun karɓuwar addu'a, mutum ya daga hannunsa idan yana addu'a. An gane ko, kamar yanda hadisai sun wuce a lissafa akan haka. Don haka dai a taƙaice kenan, daga hannun shi ne abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shafawa a fuska wannan bai tabbata ba. Addu'a ko ibada ce, ibada ko ba a wato gina ta sai akan abu wanda yake tabbatacce, in ma nassi na Alkur'ani ko hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka kuma wasu za ka ga su kirji suke shafawa, ba sa shafar fuska, suna da wani tawili nasu cewa wai idan mutum ya daga hannunsa ya yi addu'a akan zuba masa wani haske, to idan yana shafar fuska wannan hasken addu'a yakan makautar da shi, don haka suke shafawa a kirji. Wannan shafawa a kirji kwata-kwata ma babu hadisi, babu dalili. Shafawa a fuskan shi ne ke akwai hadisi amma bai tabbata ba. Na'am.
Wannan ya tabbata ya zo kaman da ake haɗa yanayi na ruwa, da aka haɗa magariba da isha, to shi da ya makaro sai zo ya samu saura ne ya samu na sallan magariba, idan bai samu isha ba tare da shi ba. Wayan ya haɗa ya gama kuku ne muhimmi ya sai gida ya yi, sai lokacin isha ya yi ya yi shi ne.
Wai a irin wannan lokaci na damuna, wanda kamar yanda yake abu ne tabbatacce rangwame game da haɗa salloli biyu masu tarayyar lokaci, in ma azzahar da la'asar ko magariba da isha, tare da cewa al-Imam Malik Allah ya ji kansa shi ya tafi zuwa cewa akan iya haɗa magariba da isha amma banda azzahar da la'asar, malamai suka ce wannan hadisi wanda ya zo akan haɗa waɗannan salloli guda biyu raddi ne akan al-Imam Malik, domin hadisin yana cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim da Sunan Tirmidhi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ruwa, ba iska, ba wani tsoro, ba wani guguwa, da lokacin azzahar yayi, da aka gama sallar azzahar, kai tsaye Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka tada ikamar la'asar aka yi, da lokacin magariba yayi, da aka gama magariba kai tsaye aka tashi ayi isha, aka yi isha. Aka tambayi Abdullahi dan Abbas marwayicin hadisin, Allah ya kara musu yadda, me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci alhali ba ruwa, ba iska, ba wani rigici? Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi haka ne dan kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci, dan haka duk lokacin da al'umma ta samu yanayinta a cikin wani kunci, to an mata rangwamen hada waɗannan salloli guda biyu masu tarayyar lokaci, in ma azzahar da al'asar ko magariba da isha. Shi ne malamai suka yi bayani kamar lokacin da wato girgije ya haɗu, wanda ana kyautata zaton saukar ruwa, ko kuma ana cikin yin ruwa, ko kuma bayan an gama ruwa galema gari ya jika, wanda a cewa a yi kowace sallah a lokacinta akwai tsanani, akwai wahala akan jama'a, to duk jama'ar da suke haɗuwa a masallaci su yi sallah, to wannan an musu rangwamen jami'i. Amma jama'ar da suke zaune a gu ɗaya, ko wanda yake gidan shi, wannan shi ba a yi masa ba rangwamen haɗa waɗannan salloli biyu masu tarayyar lokaci. Don haka a taƙaice, mutumin da ya zo an tsere masa da wani abu wanda yake na magariba, misali ya zamanto masu buki raka'a ta farko ta kubce masa, ko raka'a biyu ya riski raka'a ta uku, to a nan idan aka salamce sai ya tashi ya ciko abin da ya rage masa, sannan kuma ya kabbara ya bi su isha. An gane ko? Idan kwamitin ya zo an gama magariba, za a fara isha ko an fara isha, to yakan bi su wannan isha da niyyar magariba, su suna isha shi yana magariba. Idan an yi raka'a uku cikakka, to anan sai ya salamce sai ya tashi kuma ya kabbara ya bi liman a wannan raka'a ta hudu ta isha shi kuma ita ce farkonsa ta isha in raka'a ta farko a sallar isha bata kubce masa ba to shi ma ya samu damar da zai yi jami amma in raka'a ta farko ta kubce masa to wannan ba maganar jami sai dai ya bi su da niyyar magariba sannan ita ishar sai ya jinkirta in lokacin ta yayi sannan ya yi don haka kenan idan mutum ya samu raka'a ta farko sallar isha kenan shi a matsayin yana mai gun magariba to wannan ya samu jami'i gaba daya amma in dai ta farko ta kubce masa to sai dai ya bi su da niyyar magariba sannan kuma ita ishar sai ya jinkirta in lokacin ta yayi ya koma gida yi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin wata mas'ala daga cikin manya-manyan mas'aloli wato na aqida shine wato ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gobe kiyama domin mas'ala ce wadda take mai girma wanda ta lallabiya ta dauki wasu da yawa daga cikin jama'a suka kauce ma wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala mun dan fara bayani akan ta ba laifi insha Allah mukan dan iya komawa da baya sannan mu dasa darasi ne yau akai قال المصنف رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستلام فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يسب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منقوط بنقوط الفردانية ليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تهويه الجهات الست كما كسائر المبتدعات ما لم الله يجيك أنسى وتنافدا والرؤية حق لأهل الجنة جنن الله سبحانه وتعالى أبو كيامة وتتبسني جئن الجنة وانن باب ساقاني أوجن مقباتن قري دك wani malami wanda ake lissafawa da fadar sa babu sabani game da cewa ɗan aljanna a gobe kiyama tabbas ne za su ga ubangijin su subhanahu wataala shine malam yace war ru'yatu haqqun li ahli aljanna ganin zatin Allah subhanahu wataala a ranar kiyama tabbas ne ga ɗan aljanna malam yace bi gairi ihabatin wala kaifiya wato ba tare da kewayewa kwata-kwata game da zatin ubangiji subhanahu wataala cewa mutum ya riske shi gaba ɗaya kaga cikinsa da bai ma'ana ka kewaye da ganin zatin ubangiji subhanahu wataala walillahi almasalul a'la kakan iya ganin halitta daga cikin halittun ubangiji subhanahu wataala ka faɗa ka ce ka ganta kwata-kwata ma'ana cikinta da baikinta amma shi ubangiji subhanahu wataala muminai za su gan shi a ranar kiyama amma ba za su kewaye da ganin shi gaba ɗaya ba shine malam ya ce bi gairi ihabati wato ba tare da kewayewa ba kamar yanda ya faɗa la tudriku bil absar wa huwa yudriku al absar wa huwa al-latiful khabir maganai wato ba sa fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana su kewaye da gane shi idan aka ce al-idrak shine kaga abu kwata-kwata cikinsa da baikinsa to shine malam yace bi gairi ihabati wato ba tare da kewayewa ba cewa kwata-kwata gaba daya wato an ga zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala wala kaifiyati malam yace kuma ba tare da wata kaifiya ba tare da wato wata kaifiya ba sai yace kama na baka bihi kitabu rabbina azza wajal kamar yanda littafin ubangijinmu mai girma da daukaka wato yayi furci da haka kamar yanda alqur'ani ya faɗa shine ubangiji ta'ala yace wujuhun yawma idhin nadira wato wasu huskoki a wannan yini wato masu kyawu ne masu kyalle lafazin nadira an ciro shi ne daga annadira idan aka ce annadira wato shine kyawun fuska kenan haske da kyalle da yake kasancewa a cikin fuska kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa wajazahum bima sabaru jannatan wa kuma walaqahum nadratan wasurura kamar yanda can yake cewa ta'arifu fi wujuhihim nadratan na'im idan aka ce annadira shine kyawun fuska shine yace wujuhun wasu huskoki yawma izi a ranar kiyama nadira ubangiji ta'ala yace masu kyawu ne ma'ana masu kyalli ne sai yace ila rabbiha nadira wato zuwa ga ubangijin su subhanahu wataala waɗannan huskoki nadira wato masu kallo ne malam ya zo da wannan aya domin tabbatar mana da cewa mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama a cikin dukkan wasu dalilai waɗanda suka zo akan wannan mas'ala ayoyin alqur'ani da hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani dalili wanda yake mafi bayyana mafi fitowa fili akan tabbatar da ganin zatin ubangiji subhanahu wataala sama da wannan aya domin anan ubangiji subhanahu wataala ya jingina kallon wato izuwa huskoki cai ila rabbiha nadira wato waɗannan huskoki masu kallo ne izuwa zatin ubangijin su kaga anan kenan wani kallo ne ake nihi shine kallo wanda yake na idanu mu'minai da idanunsu wanda Allah ya halitta musu za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar kiyama don haka ita wannan mas'ala dalilai sun wuce a lissafa ayoyi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine malam ya zo mana da ɗaya daga cikin dalilan wato ita ce wannan aya dalili na biyu tare da cewa lafazin wato nadira an ciro shi ne daga annadir wato shi lafazin annadir a duk lokacin da yayi ta'addi da kansa an gane ko ba tare da wani harafi ba to wannan yana daukan ma'anar shine at-tawaqquf wal-intibar ma'ana jira kenan ka taka burki kai jiran abinda zai biyo baya kamar yanda zan ce unzurni idan nace unzurni ma'ana saurara mu ka dan dakata mu kamar yanda can ubangiji ta'ala ke fada a cikin suratul hadid yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura al-aya ash-shahid shine ubangiji ta'ala ke fada ambata musu ranar da munafikai maza da munafikai mata sukan fada ga waɗanda suka yi imani lokacin da aka hau kan sirati sai su ce unzuruna naqtabisu min nurikum ku dan jira mu wato mu dursana haske daga cikin hasken da ubangijin ku ya ba ku kaga anan unzuruna ba suna nihin cewa ku kalle mu domin lafazin unzuruna anan yayi ta'addi da kansa ba tare da wani harafi ba ma'ana ku jira mu ku dan saurara mana idan ku yayi ta'addi da harafi wanda yake nafi to ma'anarsa shine at-tafakkur wal itibar ma'ana tunani da lura an gane ko kamar misali da zan ce unzur fi hadhihi ad-dar unzur fi hadhihi ad-dar me nake nihi da unzur fi hadhihi ad-dar ba ina nihi ka kalli wannan gida a itinani da lura game da wannan gida ka tsaya ka yi tunani kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجله اشهد جاي اولم ينظر شين ينزو باسا تناني سنورا في ملكوت السماوات والارض game da halittun samai bakwai da kasai bakwai game da abinda Allah ya halitta a cikin sama da kasa kaga lafazin annazur anan yayi ta'addi da fi ma'anarsa shine at-tafakkur wal itibar ma'ana tunani da lura sannan wato wuri na uku idan yayi ta'addi da ila an gane ku idan yayi ta'addi da ila to anan kuma ma'anarsa shine wato gani gani wanda yake na ido kamar yanzu misali idan nace unzur ila hadhihi ad-dar abinda nake nihi kallu wannan gidan da idanka idan yayi ta'addi da ila kenan ma'anarsa shine wato al-mu'ayyanatu bil absar wato gani wanda yake na idan kamar yanda ubangiji ta'ala na fada a cikin suratul an'am unzuru ila thamarihi idza athmara wa yanbi unzuru ila thamarihi ubangiji ta'ala yace ku kalli ƴaƴan itace idza athmara lokacin da itace suka yi ƴaƴa wa yanbi wato da nanarsa ku kalli yanda itace yake na yake ƴaƴa kuma ƴaƴan su nuna wanda wannan kudura ce ta ubangiji subhanahu wataala me ake nihi da annazur anan kallo wanda yake na idan to dan haka a wannan aya ne yace chai ila rabbiha nazira izuwa ga zatin ubangijin su su wadannan huskoki ubangiji ta'ala yace masu kallo ne kaga kenan ayar me take tabbatarwa gani wanda yake na idan mu'minai za su ga ubangijin su subhanahu wataala a ranar kiyama dalili na biyu wanda yake tabbatar da ganin zatin ubangiji subhanahu wataala wato shine fadarsa dake cikin suratu qaf ubangiji ta'ala na fada lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid ubangiji ta'ala yace na ga ɗan aljanna ma yasha'una duk abinda suke so fiha a gidan aljanna an gane ku duk abin da suke so suke marmari a gidan aljanna ubangiji ta'ala yace sun cancanci a zo musu da shi sai yace wala daina mazid ubangiji ta'ala yace a wurin mu kuma akwai kari ma'ana zamu yi musu kari wala daina ai wa indana mazid akwai wani kari da zamu musu na musamman wannan kari ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fassarar sa kamar yanda hadisi ne tabbatacce na cikin sahihu muslim an gane ku lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta fadar Allah subhanahu wataala lil ladina ahsanu husna wa ziyada, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da ubangijinsu, ma'ana suka tsara dokokinsa, nayi suka aikata gwalgwadon ikonsu, na hannuwa suka hannu. Ubangiji ta'ala ya ce na gare su alhusna ita ce aljanna, ma'ana sun cancanci alhusna ita ce aljanna. Abinda ake nihi da alhusna ita ce aljanna, kamar yadda ya faɗa a cikin suratul najm, li yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna ay bil janna, kamar yadda can yace wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna la jarama anna lahumun nar wa annahum mufraquna ko kuma mufriquna. To da yace lil ladina ahsanul husna, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da ubangijinsu, alhusna ita ce aljanna. Ubangiji ta'ala sai yace wa ziyada, da ƙari na musamman. Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya, sai yace da mu idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nari an-nar. Manzon Allah yace idan ranar kiyama ta tabbata, yan aljanna suka shiga aljanna, yan wuta suka shiga wuta, na da munadi wani mai kira na musamman daga wajen Ubangiji subhanahu wataala zai yi kira, sai yace ya ahlul janna, ya ku yan aljanna, inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu, lalle kuna da wani alkawari na musamman a wajen Ubangijinku, kuma Ubangijinku na nihin zartan muku da wannan alkawari, domin Ubangiji ta'ala baya saba alkawari, duk abin da yayi alkawari sai ya cika. Shine yace inna lakum indallahi mau'idan, lalle kuna da wani alkawari na musamman a gun Ubangijinku, yuridu an yunjizakumuhu, yana nihin zartan muku da wannan alkawari. Fa yaquluna ma huwa, yan aljanna sai su ce wani alkawari ne Ubangijinmu ya mana, wani alkawari ne Ubangijinmu ya mana bai cika mana ba, alam yusaqil mawazinana, shi yanzu Ubangijinmu bai nauyaya kayan awanmu na lada ya rinjaye zunubi, wa yubayyidu wujuhana, shin Ubangijinmu bai faranta mana fuskokinmu kamar yadda ya mana alkawari, wa yudkhiluna aljanna, shin bai shigar da mu aljanna kamar yadda ya mana alkawari, wa yunjina minan nar, shin bai tsiratar da mu game da gidan wuta kamar yadda ya mana alkawari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa in ɗan aljanna suka bada wannan amsa ga shi mai kira a lokacin nan, fa yakshifu alhijaba, Ubangiji ta'ala sai yayi shamakin da ke tsakanin shi da bayinsa, fa yanzuruna ilayhi, kai tsaye bayi sai su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala mu'mine. Manzon Allah ya ce fa ma'a abahum shay'an ahabba ilayhim minan nazri ilayhi, Ubangiji ta'ala bai taba ma bayinsa wata kyauta, kyautar da tafi soyuwa a gunsu sama da ganin zatin Ubangijinsu. Manzon Allah sai ya ce wa hiya ziyada, shine karin da Ubangiji ta'ala yake nihi a cikin wannan aya da yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada. Kaga wannan dalili ne fa a tabbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya fassara mana ayar, hadisin na cikin sahihu Muslim. Kaga wannan dalili ne na biyu wanda yake tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangijinsu subhanahu wataala a ranar kiyama. Kenan ko mu ce dalili na uku in mun hada da lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Dalili na uku shine fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul muqaffifin ko mu ce suratul tatfif. Fadar Allah subhanahu wataala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Ubangiji ta'ala ya ce gaskiya ne, lalle wato waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu, yawma izin a ranar kiyama, an rabbihim game da ganin zatin Ubangijinsu, la mahjubun, lalle ababen sha makancewa ne, ba za su gan shi ba. Lalle waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu ababen sha makancewa ne game da ganin zatin Ubangijinsu a ranar kiyama. al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da sauran magabata na kwarai sun kafa hujja da wannan aya akan tabbacin cewa ɗan aljanna za su ga Ubangijin su subhanahu wata'ala a ranar kiyama, kamar yanda wato al-Imam Qabri da wasu daga cikin malamai suka rawaito daga al-Imam Al-Muzani shi kuma daga al-Imam Shafi'i, kamar yanda hadisin yana cikin al-Mustadrak na al-Hakim an-Naisaburi, riwayarsa daga al-Asam shi kuma daga al-Rabi' ibn Sulaiman ke faɗa cewa hadartu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, yace na halarci malami na Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Allah ya ji kansa a lokacin nan, yace wa kad ja'at ruqatun min as-sa'id fiha ma taqulu fi qawlillahi azza wa jal kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, a lokacin nan sai ga an kawo masa wata takadda wanda take dauke da wata tambaya, aka kawo ma al-Imam Shafi'i abin da yake cikin takaddar na tambaya cewa malami zaka fada game da fadar Allah subhanahu wata'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun, gaskiya ne lalle waɗanda suka kafirce ma Ubangijin su game da ganin zatinsa a wannan yini na alkiyama ababan sha makancewa. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa sai ya ce lamma an hujiba ha'ula'i fi suhud, yayin da aka sha makance waɗannan game da ganin zatin Ubangiji subhanahu wata'ala saboda fushin da yayi da su, sai ya ce kana fi hadha dalilun ala anna awliya abu ya rauna hufin rida, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa masoyansa to za su ga Ubangijinsu a sababin yarda da amincewa da yake da su, su waɗancan da Allah ya sanya shamaki tsakanin shi da su cewa ba za su gan shi ba domin ya yi fushi da su, to muminai waliyansa su kuma a sababin ya yarda da su ya amince da su, wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa su za su gan shi. Kaga wannan shine mafhumul mukhalafa, tunda waɗancan Ubangiji ta'ala yayi fushi da su dan haka yayi sha makance tsakanin shi da su cewa ba za su ganshi ba, kenan waɗanda ya yarda da su ya amince da su wannan za su ganshi sune mu'minai, Allah ya sanya mu a cikin su. To dan haka a takaice waɗannan dalilai ne daga cikin Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Hadisai ku daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun wuce a lissafa, domin wato hadisi wanda ke tabbatar da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisi ne mutawatir, an gane ku, hadisi ne mutawatir, domin sama da sahabi 30 suka rawaito cewa wato mu'minai za su ga Ubangijin su subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama a gidan aljanna, sama da sahabi 30 suka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Na daga cikin hadisan da suke tabbatar da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga mu'minai a ranar kiyama, hadisin da ke cikin sahihain riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa anna nasan qalu ya rasulullah, wasu jama'a sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce da shi hal nara rabbana yawmal qiyama, suka ce ya manzon Allah shin wai za mu ga Ubangijinmu mai girma da daukaka a ranar kiyama, haka sahabbai suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan tambaya shin wai za mu ga Ubangijinmu a ranar kiyama, me za mu iya fahimta anan, za mu fahimci cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi sani sun tabbatar da cewa anan rayuwa ta duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan haka suka kayyade wannan tambaya tasu da ranar kiyama, suka ce hal nara rabbana yawmal qiyama, shin za mu ga Ubangiji mu subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce da su hal tudarruna fi ru'yati al-qamari laylatal badr, manzo Allah yace shin ko junan ku na cutar da juna game da ganin wata a daren cikarsa, ma'ana daren 13 da 14 da 15 shin in za a kalli farin wata akan turi juna a ringa cutar da juna, wannan ya tunkudu wannan, wannan ya tunkudu wannan? Domin wata ba a ce masa Badr sai in ya kai wato cikarsa. Wata ko yakan cika daren 13, 14, 15, waɗanda waɗannan kwanuka su ne ake kiransu ayyamun bayr. To shine manzon Allah ya tambaye su yace hal tu daruna fi ru'yati al-qamari laylatal badr. Manzon Allah yace shin ko kuna cutar da juna a wajen ganin wata, wato daren cikarsa? Qalu la ya rasulullah, suka ce a ya manzon Allah, ai junan mu baya cutar da juna game da ganin wata a daren cikarsa. Ba maganar wannan yace ka ture ni ko wannan yace ka taka ni. Hala sai manzon Allah ya koma musu tambaya ta biyu, sai yace hal tu daruna fi shamsi laysa dunaha sahab, yace shin ko kuna cutar da juna game da famar ganin rana babu wani girgije, babu wani hazo da ya kare ta? Ma'ana lokacin da rana ta kasance samaniya, ta kasance a wurin tsaki, ga rana a bayyane, shin ko kuna cutar da junanku a wajen kallanta cewa wani ya kare mu? Alula suka ce a'a ya manzan Allah. Hala sai manzan Allah ya ce to fa inna kum tarawnahu kadhalik, ku tabbata cewa kamar yanda kuke ganin kwallon wata a daren cikarsa ko kuma kwallon rana babu wani girgije, babu wani hazo da ya kare ta, manzan Allah ya ce haka za ku ga zatun ubangiji. Kaga wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim, yana tabbatar da cewa mu'mine za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Haka nan a cikin sahihain akwai hadisi riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, wanda hadisin yayi kama da wannan riwaya ta, an gane ko, cikin sahihul Bukhari. Sannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Sannan akwai hadisi na Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa kunna julusan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yace wata rana mun kasance muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa nazara ila al-qamari laylata 14, manzon Allah ya daga kai ya kalli wata a daren 14, daren cikar wata kenan. Manzon Allah ya daga idansa ya kalli wata. Fa qala, sai manzon Allah ya ce da mu, innakum satarawna rabbakum iyana, manzon Allah ya ce ku tabbata cewa da sannin za ku ga ubangijinku iyana ido da ido, ma'ana za ku gan shi. Kama tarawna hadha, manzo Allah yace kamar yanda kuke ganin wannan wata. La tubamuna fi ru'yatihi, manzo Allah yace ba a tauye muku komai game da ganin ubangiji subhanahu wataala, ma'ana za ku gan shi. Ko kuma la tubamuna, ma'ana junanku ba zai ringa matsatsa da juna, wato a game da ganin zatin ubangiji subhanahu wataala. Ba maganar wane ya turu wane, wane ya turu wane, kowa daga inda yake zai ga zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala. To haka akwai hadisi shi ma na cikin sahihain riwaya ta Abu Musa al-Ash'ari, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ke faɗa cewa jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima, manzo Allah ya ce akwai wata aljanna guda biyu wanda Allah ya tanadi su. Wannan aljanna guda biyu manzo Allah ya ce min fidda, wato da azurfa aka gina ta, aniyatu huma wa ma fihima, makayansu da duk abin da yake cikin aljannan na azurfa ne. Aljanna ce guda biyu wanda Allah ya halicce su, tubalin ginin aljannar da duk abin da yake cikin aljannar na alat gaba daya, manzo Allah ya ce na azurfa ne. Sai ya ce wa jannatani min zahab, manzo Allah ya ce kuma akwai wasu aljanna biyu na daban, su kuma na zinare ne. Aniyatu huma wa ma fihima, manzo Allah ya ce makayansu da duk abin da yake cikin aljannar na zinare ne Allah ya halitta. Shi ne can Ubangiji ta'ala ya ce wali man khafa maqama rabbihi jannatan, kuma sannan ya ce wa min dunihima jannata. To shi ne anan manzo Allah ya ce akwai aljanna guda biyu wanda Allah ya halitta, na azurfa ne kuma duk abin da yake cikin na azurfa ne, kuma akwai aljanna guda biyu na daban su kuma da zinare Allah ya halice su duk abin da yake cikin su shi ma da zinare maza Allah sai ya ce wa ma bainal qaumi wa baina an yarau rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida'ul kibri ala wajhihi fi jannati adi babu abin da ke tsakankani jama'a wace jama'a jama'a ta kwarai sune mu'minai da tsakanin ganin zatin ubangijinsu mai girma da daukaka manzon Allah yace face mayafi na girma da cika da batsewa a bisa fuskar ubangiji subhanahu wata'ala a cikin jannatu adin wannan mayafi wanda yake na girma da daukaka wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe fuskar sa shine shamakin da yake tsakanin mu'minai da ganin zatin ubangijinsu a cikin jannatu adin kenan sai ka koma hadisin Suhaib wanda ya gabata wanda na cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa yakshifu al-hijaba ubangiji ta'ala sai yayi shamaki sahabbai mu'minai sai su ga ubangijinsu ubangiji ta'ala bai taba ba su wani abu wanda yake mafi suyuwa abun su sama da ganin zatin ubangijinsu kaga wannan shi ma dalili ne wanda ke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama domin wannan hijabi wannan mayafi wanda yake na girma da daukaka ubangiji ta'ala zai yayi mu'minai su gan shi a ranar kiyama haka akwai hadisi na cikin sahihul bukhari riwaya ta adi ibn hatim Allah ya kara masa yadda hadisi ne mai tsawo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu lalle dayanku zai hadu da ubangijin sa a ranar da zai hadu da shi shine kenan yin alkiyama ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan wa mulaki shine yace wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu lalle dayanku zai hadu da ubangijin sa a ranar da zai hadu da shi walaysa bainahu wa bainahu hijabun wala turjumanun yutarjimu lahu tsakanin shi da ubangijin sa babu wani shamaki kuma babu wani antan farashi wato wanda zai yi masa fassara idan aka ce at-turjuman mutumin da zai fahimtar da mutum biyu wadanda ba sa fahimtar yaren juna kai barbarci kadai kake yi shi kuma zabarmanci yake yi shi bai fahimci ba bai misali shi baya jin barbarci kai kuma baka jin zabarmanci to sai ga wani a tsakanin ku shi yana fahimtar zabarmanci yana fahimtar barbarci kaga shi wannan babarbare sai yayi magana shi wannan wanda yake tsakanin sai ya fada ma wannan bazabarmi ga abin da ya fada sannan shi ma bazabarman ya fada sannan kuma sai ya gaya ma babarbaren cewa ga abin da ya fada shine ake kira kenan turjuman a larabci kenan shine Hausa ta kalma Faransiya ta Hausantar da ita ake cewa an tamfara shi kenan wanda zai fahimtar da mutum biyu wadanda ba sa fahimtar yaren juna to a ranar kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dayan ku zai hadu da ubangijin sa a ranar da zai hadu da shi walaysa bainahu wa bainahu hijabun wala turjuman yutarjimu lahu tsakanin sa da ubangijin sa babu wani shamaki babu wani an tamfara shi da zai yi masa fassara fala yaqulanna ubangiji ta'ala zai fada ga bawan sa yace alam aba'ath ilayka rasulan fa yuballigak shin ban tura maka da manzo na musamman ya isar maka da sako na fa yaqulu bala ya rab bawa sai yace kurai da gaskiya ubangiji na tabbas ka turo min da manzo na musamman ya ku isar min da sakonka faya kudu ubangiji ta'ala sai ya fada ya ce alam uqika malan wa ufdil alaik shin yanzu ban baka dukiya ba shin ban jaddada maka kyauta ba ban jaddada maka ni'ima ta ba faya kudu bala ya rab sai ya ce kwarai da gaskiya ubangiji na ka bani dukiya ko kuma ka yi mun fadla ma'ana ka min kyaututtuka sun zuce da sai a shahid anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada cewa dayan ku zai hadu da ubangijinsa a ranar da zai hadu da shi babu wani shamaki tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala babu wani an tabbara shi kaga shi ma wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa mu'minai wato za su ga ubangijinsu subhanahu wata'ala a ranar kiyama a gidan aljanna tare da cewa a wannan mas'ala waɗanda suka saba akan ganin zatin ubangiji subhanahu wata'ala masu danganta kansu zuwa musulunci wanda kuma wasu daga cikin su sun yi hannun riga da musulunci sune jahamiya, domin malamai sun tabbatar da kafircinsu, domin kwata-kwata sun kore wato sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayensa gaba ɗaya. Da al-jahamiya da al-mu'tazila da waɗanda suka bi bayansu daga cikin al-khawarij ɗan tawayen musulunci kenan, da al-imamiya shi'a al-imamiya, waɗannan duka sun yi inkarin ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama kenan. Da jahamiya da mu'tazila da khawarij da kuma al-shi'a shi'a al-imamiya, wannan sun kure ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Dan haka waɗannan dalilai da muka kuro ayoyi na al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato martani ne a kansu. Su mu'tazila da su waɗancan jahamiya sun kafa hujja da wasu dalilai na cewa wato ba za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, tare da cewa kuma dalilan wato martani ne a kansu. Sun kafa hujja da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wato fadarsa da ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir. Suka ce wannan aya tana nuna cewa kwata-kwata ba a ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba a nan duniya ba ko a lahira suka ce ba za a gan shi ba. To illa kasancewar ita ayar hujja ce a kansu, domin ita ayar tana tabbatar da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda ayar take kurewa wato shine kewayewa da ganinsa, ma'ana kewayewa da zatin shi, domin aka ce al-idrak shine kaga abu kwata-kwatansa. Kaga ayar kenan ta zama martani, hujja ce a kansu cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai dai ba gani bane ba na kof za su masa cewa sun gan shi kwata-kwata. Dalilinsu na biyu shine wato fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke fada a can cikin suratul A'raf, walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيكا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وبنجي تعالى نافدا ولما جاء موسى لميقاتنا لوكا تندى النبي موسى عليه السلام يزوغ الكوال مدمك يدشي شوا إذن قوانا أربعين سنشكا Annabi Musa ya zo nan wajen dutsen Turin Saina, zai karɓi wani sako na musamman. Ubangiji ta'ala ya yi alƙawari da Annabi Musa, kamar yadda can ya ambata mana wa idh wa'adna Musa 40 laylatan thumma takantum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun, da fadarsa kuma wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fatamma miqatu rabbihi 40 laylatan. Shine ya ce walamma ja'a Musa li miqatina, lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo ga alƙawalinmu da muka yi da shi, wa kallamahu rabbuhu, Ubangijinsa ya zantar da shi, Ubangiji ta'ala ya ji yadda Annabi Musa zancen shi. Annabi Musa da ya ji zancen Ubangijinsa bege sai ya kai shi zuwa neman ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai ya ce rabbi arini anzur ilayk, kace ya Ubangiji na roƙonka nake ka bani damar da zan ganka. Kaga anan lafazin annazar da ni yayi ta'addi da ila cha ya qala rabbi arni anzur ilayka, yace ya Ubangiji na roƙonka nake wato ka bani damar da zan ganka. Ubangiji ta'ala sai yace masa lan tarani, Musa ba za ka iya gani na ba. Sai ya ce walakin unzur ila al-jabali, sai dai kalli wannan dutse. Walakin unzur ila al-jabali, Ubangiji ta'ala ya ce masa kalli wannan dutse, wani dutse ne anan. Ubangiji ta'ala ya ce ma Annabi Musa ya kalli wannan dutse. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani, idan hasken zati na ya bayyana ga wannan dutse, in har dutsen ya tabbata abun sa kamar yanda yake, to ba saukata rani da sannu zaka iya gani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga wannan dutse, ma'ana hasken zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga wannan dutse, ja'alahu dakka, hasken zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya maida wannan dutse wato gurgujajje, ya niki ya ruddidi. Wa kharra Musa sa'ika, ganin haka ke da wuya ga annabi Musa take yanki sai ya fadi yana tsoro. Annabi Musa ya fadi yana tsoro. Falamma afaka, lokacin da ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa, qala subhanaka, sai yace tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na, tubtu ilaika, yace na tuba zuwa gare ka game da wannan roko da nayi, wa ana awwalul mu'minin, kuma ni ne farkon masu imani cewa a nan duniya babu wata idaniya da take da ikon ganin zatin ka. To wannan aya sun kafa hujja da ita akan cewa kwata-kwata ba a ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba a nan duniya ba ko a ranar kiyama. Suka ce domin Allah ya faɗa, ya ce ma annabi Musa, lan tarani, ai ba za ka gani. Malamai suka maida musu martali ta fuskoki daban-daban akan wannan aya da suka kafa hujja da ita, fuska kusan 6-7. Fuska ta farko, malamai suka ce ai duk wani mai imani ai ba zai yi zaton cewa, wato ba zai yi zato game da annabi Musa alaihi salam, annabin Allah, manzo daga cikin manzanninsa, wanda ya fi kowa sanin Ubangijinsa a lokacin shi a duran ƙasa. A lokacin annabi Musa ba wanda ya kai annabi Musa sanin Allah. To mumini ba zai yi zaton cewa annabi Musa ya roki Ubangijinsa abinda bai halatta ba a roka. Yaya annabi Musa zai roki Ubangijin shi abinda bai halatta ba a roka? Kaga kenan, ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala abu ne wanda yake na halatta. Don haka annabi Musa wato ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ya Allah ka nuna min zatin ka. Qala rabbi arini anzur ilayk, kenan ba yanda za a yi annabi Musa ya roki Ubangijinsa abinda baya halatta a roka. Fuska ta biyu, malamai suka ce annabi Musa da ya roki Ubangijinsa cewa ya nuna masa zatinsa, Ubangiji ta'ala bai masa inkarin wannan roko da yi, wannan tambaya da yi Ubangiji ta'ala bai masa musan wannan tambayar ba. Kamar yanda ya yi ma annabi Nuhu inkarin wata tambaya da ya masa, roƙon da ya masa na cewa ya tsiratar da ɗanshi, Ubangiji ta'ala ya ma annabi Nuhu wato inkarin wannan roƙo da ya yake cewa wanada Nuhu rabbahu qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin, qala ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahili. Annabi Nuhu alayhi salam, lokacin da aka hau jirgi, wanda kafin a hau jirgin yayi famar cewa ɗansa ya zo ya hau wannan jirgi tare da shi, to da yake hukuncin Allah da alƙadarinsa ya riga yayi rigaye, ɗan shi baya daga cikin waɗanda za su tsira, sai ya taro da jiki zuwa wani dutse, sai ya ce kan wannan dutse nan zan fake, nan zan tsira. Annabi Nuhu ya ce masa la asima al-yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin, ya ce masa a yau fa babu wani abu wanda ya isa ya ba wani tsaro da kariya game da azabar Allah sai dai wanda Allah ya ji kai. A lokacin nan kumfan ruwa sai ya sha makance tsakanin Annabi Nuhu alaihi salam da ɗansa, da suna ganin juna sai ya zamanto ba sa ganin juna. To a lokacin nan Annabi Nuhu alaihi salam ya daga hannunsa ya yi addu'a, ya ce ya Ubangiji na, ya ce inna ibni min ahli, ya ce ɗana fa yana daga cikin iyalina, kai ku kayi alkawarin tsiratar da ni da iyalina, ma'ana duk wanda ya yi imani da ni kayi alkawarin cewa za ka tsiratar da su, wa inna wa'adaka al-haqq, kai ku Ubangiji na alkawarinka alkawari ne na gaskiya domin ba ka sabawa, wa anta ahkamul hakimin, kai ne mafi hukuncin masu hukunci. ubangiji ta'ala yace masa ya nuhu innahu laysa min ahli yace wannan da baya daga cikin iyalin me yake nihi baya daga cikin iyalin ka baya daga cikin madiyanka domin aikin ka da nashi wato ya sha bomban sun yi hannun riga kai aikin ka shine imani da ni shi kuma aikin shi shine kafirce wai an gane ko yace innahu laysa min ahli sai yace innahu amalun ghayru salih lalle aikin sa aiki ne wanda yake ba na gore ba wala tasalni ma laysa laka bihi ilm ubangiji ta'ala ya sha kunnan manzon shi annabi nuhu yace kada ka koma tambaya ta abinda baka da masaniya game da shi inni a'idhuka ubangiji ta'ala yace ya nuhu ni ina gargadin ka an takuna min aljahili kar ka zaman to daga cikin masu jahiltar lamarin nan kaga anan ruko ne annabi nuhu alaihi salam yi amma da yake abin da ya roka bai halatta ba a roka ubangiji ta'ala ya ja kunnansa to inda a ce abinda annabi Musa ya roka da yace rabbi arni anzur ilai da kuskure ne to ubangiji ta'ala da ya ja kunnansa kamar yadda ya ja kunnan annabi nuhu alaihi salam fuska ta uku malamai suka ce iya abinda Allah ya faɗa a nassin cai lan tarani cai Musa ba za ka ganni ba walam yakun inni la ura ubangiji ta'ala bai ce ba ni ba a ganina ko kuma wala tajuzu ru'yati ganina baya halatta ko kuma lastu bi mar'i ni ba a ganina ba wannan jawabi bai iya abinda Allah ya faɗa lan tarani Musa ba za ka ganni ba kaga cewa Musa ba za ka ganni ba akwai bambanci da cewa ni ba a ganina an gane ko akwai bambanci tsakanin ni ba a ganina da cewa kai ba ka ganni ba don haka malamai suka buga misali kai ne ka dauki dutse sai ka saka a aljihu wani da ya hadu da kai sai yake tsammanin wata gurasa ce a aljihu wato sai yace da kai wato adi imnihi yace wani ci yadda ni wannan gurasa kaga anan amsa wadda take ingantacciya da yake dutse ne a aljihun ka me zaka fada cha zaka yi masa innaka lan ta'kulahu ko kuma innahu la yu'kal cha zaka yi masa ai ba abinci bane ko kuma kai ba zaka ci ba dutse ne a aljihun ka shi yayi zaton cewa gurasa ce burodi ne sai yace wani ci yadda ni wannan abinda ke aljihun ka ci yadda ni shi yayi zaton abinci ne kaga kenan tunda ba abinci bane me zaka ce masa cha zaka yi innahu la yu'kal ai ba a ci amma inda abinci ne me zaka ce masa sai ka ce masa innaka lan ta'kulahu ai ba zaka ci ba kenan kai ne ba zaka ci ba amma wani yana iya ci amma in ba abinci bane kenan sai a ce a ba abinci ba abinci bane ba to kaga anan bai ce ma ba annabi Musa inni la ura ko kuma la tajuzu ru'yati ko kuma inni lastu bi mar'i iya abinda Allah ya faɗa ma annabi Musa lan tarani ba zaka ganni ba don haka malamai suka ce kaga wannan dalili ne wanda ke tabbatar da cewa mu'mine za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ya hana annabi Musa ya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda annabi Musa ba shi da karfin idaniyar da zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan rayuwa ta duniya domin kasancewa dan adam Allah bai halitta masa idaniya wadda take da ikon ganin zatin shi wato a nan duniya huska ta hudu malamai suka ce me Allah ya faɗa a cikin ayar chai walakinun zur ila aljabali sanidi ya kai Musa kallu wannan dutse fa inista qarra makanahu in har ya tabbata abun sa fa saufa tarani ubangiji ta'ala yace da sanni zaka gani kaga anan Allah ya sanar da annabi Musa cewa dutse tare da karfin sa da tsaurin sa cewa ya kasa tabbata a gunsa lokacin da hasken zatin Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana to ina ga dan adam mai rauni wanda bai kai karfin dutse ba domin dutse ya fi dan adam karfi an gane ko amma ga ya cewa shi dutsen ya kasa jimrewa ni Allah ya faɗa a cikin suratul Isra wa qalu a idza kunna izaman wa rufatan a inna lamabusuna karfan jadida قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يريدنا الآية da suka ce wai shin yanzu idan muka zamanto kasusuwa rubutukaggu muka zamanto kasa shin lalle mu za a tayar da mu a maida mu wata halitta sabuwa? Ubangiji ta'ala ya ce kul kunu hijaratan, ce da su ku zamanto dutse au hadidan ko wani bakin karfe ko wata halitta ta musamman abinda zai girmama a cikin zukatanku. Duk yanda kuka zama ko mai kuka zama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tayar da ku a ranar kiyama. Kaga a nan Ubangiji ta'ala sai ya sanya misali da dutse ya ce kul kunu hijaratan, me yasa? Saboda dutse ya fi dan adam gari. To amma dutse gaya duk karfinsa da zakin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ya kasa jimrewa ya rududdige ya niki ya zama gari, to ina ga dan adam? Don haka a nan malamai suka ce wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa muminai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. A nan duniya kasancewar dan adam ba shi da idaniya wadda take da karfin ganin zakin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dalili na biyar daga cikin wannan aya, fuska ta biyar, malamai suka ce ita wannan aya wato Ubangiji ta'ala na nuna mana cewa yana da ikon ya maida wannan dutse ya tabbata a gunsa. An gane ku? Don haka Ubangiji ta'ala ya rata ya ganin zacin shi wato da wannan dutse, yasa yana da ikon da zai sanya dutsen ya tabbata. Amma da yake Allah bai nufi haka ba, saboda dutsen kanshi baya da ikon da zai ga zacin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a duniya, sai Allah ya maida dutsen ya zama tuya nike ya zama gari. Fuska ta shida, Ubangiji ta'ala sai ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Malamai suka ce a nan ku kalla da ido wanda yake na basira, dutse ne fa wanda ba maganar lada balantana uku ba. Zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hasken zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga dutse, wanda shi dutse ba a masa alkawarin wani sakamakon lada ko uku ba, abu ne wanda yake jama'a. Amma gaya zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga dutse. Suka ce to yaya za a yi hasken zatin Ubangiji ya bayyana ga dutse, dutse ya gan shi ya nike, cewa manzanni da masoyan shi a gida wanda yake na karamci aljanna cewa ba za su gan shi ba? Fuska ta bakwai, malamai suka ce Ubangiji ta'ala ya gana da annabi Musa, ya yi zance da shi, ya jiyar da shi zancensa ba tare da wani tsani na mala'ika. Don haka a nan kenan ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama kenan mimbari aula, wanda gaya a nan duniya Allah ya yi zance da annabi Musa, ya ji yadda annabi Musa zancen shi ba tare da wani tsari na mala'ika. To a ce annabi Musa ya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, ai shi ne mimbari aula, shi ne ma ya fi dacewa, shi ne ya fi sauki. Don haka wannan fuskoki malamai suka kafa musu, suka maida musu martani a kan wannan aya. Babban abinda suka kafa hujja da shi suka ce kaga nan, suka ce tana kore abu kwata-kwata har abada. Duk abinda aka zo da lafazi na nan suka ce to har abada abin nan baya yi. Suka kafa hujja tunda mi Allah ya faɗa ce ya masa lan tarani Musa ba za ka ganni ba, suka ce to wannan yana nuna kwata-kwata ko a ranar kiyama ba za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce musu kaddar cewa ita lankin nan da ta zo akan cewa lantarani, amma kayyade ta da abadan cewa lantarani abadan, suka ce ba ta nuna kori ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Balantana ta zo a sake cai lantarani Musa ba za ka ganni ba. To ko da an karfafa an ce lantarani abadan, suka ce to ba ta nuna cewa a ranar kiyama ba za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Suka ce kalli wannan aya da Ubangiji ta'ala ya faɗa, me ya faɗa ga Yahudawa? Da Ubangiji ta'ala yake cewa qul in kanat lakumud darul akhiratu inda Allahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Ce da su in har gidan lahira cewa naku ne ku kadai, cewa ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama in banda ba yahudi. An gane ko? Kamar yadda suka faɗa lan yadkhulu aljannata illa man kana hudan aw nasara, suka ce ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama sai wanda yake ba yahudi. Su ma ƴan mushrikin suka ce ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama sai dan mushaf gaba ɗayan su ubangiji ta'ala yace tilka amaniyuhum wannan gurace guracen su ne na ƙarya kawai abinda zuciyarsu ce take raya musu hatu burhana kum in kuntum sadiqin ku zo da hujjojin ku waɗanda suke tabbatar da cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ko dan mushaf in har da gaske ne to anan sai ubangiji ta'ala yace fatamanna wal mauta in kuntum sadiqin in har kuna ganin cewa aljanna ta kuce ku kadai yahudawa a ranar kiyama to ku yi gurin mutuwa in har da gaske ne saboda ai shi al'ada da dabi'a ta masoyi a kullun shine begen haduwa da masoyin shi to in har ku masoyan Allah ne kamar yadda kuke faɗa na hannu abnaullahi wa ahibba'u to haduwa da Allah ba ta yiwuwa sai bayan mutuwa sai mutun ya mutu yake haduwa da ubangijinsa to ku yi gurin mutuwa in ku har masoyan Allah ne kuma in har aljanna cewa ta kuce ku kadai to ku yi gurin mutuwa ubangiji ta'ala sai ya ce walan yatamannahu abadan har abada yahudawa ba za su yi gurin mutuwa ba kaga anan sai ya kayyade walan yatamannahu aka zo da lan kuma aka karfafa ta da abadan har abada ba za su yi gurin mutuwa to sai ga wata aya a cikin suratul zukhruf tana nuna mana cewa yahudawa da sauran kafirai za su yi gurin mutuwa a ranar kiyama kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun ƴan wuta za su yi kira ga mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da tsaron wuta su ce masa roƙa mana ubangijinmu ya kashe mu mu huta da wannan azaba shin anan sun yi gurin mutuwa ko ba su yi ba kaga kenan lan koda an karfafa ta da abada to ba ta nuna kure abu kwata-kwata har abada dan haka wannan aya koda Allah ya ce lan tarani abadan to a ayar ba za a fa'idanci cewa a lahira ba za a ga ubangiji subhanahu wataala don haka ibnu malik ga haka kuma wato dan annabi yusuf wannan dan annabi yaqub alaihi salam lokacin da suka dawo birnin masar da suka zo bayan cewa annabi yusuf a tafiya ta farko sun batar da shi sun koma da dan uwansa shi ma an ce a rike shi a lokacin nan ɗaya daga cikin ƴan uwa annabi yusuf yake cewa falan abraha al-arda hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li wa huwa khairul hakim yace falan abraha al-arda yace wannan kasa ta masar ba zan gushe ba ba zan barta ba hatta ya'zana li abi sai idan mahaifina ya bani izinin cewa na dawo gida aw yahkum Allah li ko Allah ya zartar da wani hukunci gare ni kaga anan sai ya kayyade inda nan tana kore abu har abada to menene fa'idar azo da kayyade wani aiki bayan ta yace hatta ya azana biya abi to dan haka ibnu malik Allah ya ji kansa yake cewa wa marra an nafiya bi lam muabbada fa qawluhu urdud wa siwahu fa abuda yace duk wanda ke kudirin cewa ita nan tana gure abu har abada yace to wannan fadar shi yace watsar da ita wasiwahu fa abuda wanda yace ba ta kure abu har abada kwata-kwata yace wannan fadar shi yace ka karfafe ta duk wanda yake ganin cewa lan in ta zo ta kure abu har abada yace watsar da maganar shi wasiwahu fa abuda don haka dai a takeice kenan wannan aya tana tabbatar mana cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wato a ranar kiyama shine anan malam sai yace wa tafsiruhu wato fassarar wannan aya alama aradallahu ta'ala na kan yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi wa alimahu abin da ya sani an gane ko yanda Allah yake nihi malam yace haka muke nihi da fassarar wannan aya kuma yanda Allah ya sani wa kullu ma jaa fi zalika malam yace duk abin da yazo game da wannan mas'ala ta ganin zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala min alhadisi sahihi na ingantaccen hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama kana malam yace muna kan kamar yanda manzon Allah ya faɗa yanda manzon Allah ya yi bayani malam yace muna kan haka ko kuwa kama kada yace wannan hadisi kamar yadda manzon Allah ya faɗa akan haka muke yace wa ma'anahu alama arada kuma ma'anar hadisin muna kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne malam yace la nadkhulu fi zalika fa za mu shiga fi zalika game da wannan al'amari muta'awwilina bi ara'ina muna tawili da ra'ayoyi wala mutawahhimina bi ahwa'ina malam yace ko muna zato da san zukatan mu sai malam yace fa innahu ma salima fi dinihi domin babu wanda zai kukuta wato a cikin addinin sa illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam sai wanda ya meka wuya kacukan ga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wanda ya zaman tura kubi da akala game da duk abin da Allah ya faɗa da duk abin da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa sawa'an ya fahimci hikima ko bai fahimta ba shi dai ya meka wuya dari saman dari to wannan shi kadai ne zai kubuta ga addinin shi amma duk wanda zai samu wani kai kawo akan abin da Allah ya faɗa ko akan abin da manzansa sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa to akwai illa a cikin addinin shi shine malam yace fa inna domin al'amarin ma salima babu abinda zai kubuta ko kuma babu wanda zai kubuta fi dinihi game da addinin sa illa man sallama lillahi azza wa jalla sai wanda ya meka wuya dari saman dari ga Allah subhanahu wa ta'ala wali rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da manzanshi sallallahu alaihi wa sallama dama wannan ita ce dabi'a ta mu'mini innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum mu'minun kamar yanda ya fada wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lakum al khiyaratu min amrikum shine yace waradda ilma mashtabaha alayhi yamayar da sanin abin da ya rikita gare shi ya kasa ganewa ila alimihi zuwa masaninsa shine kace Allahu a'lam an gane ko kuma manzo Allah yana raye kace Allahu wa rasuluhu a'lam abinda baka sani baka jahilta to kace Allahu a'lam dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك